Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalil da niyya duk a jamhuriyar Nijar, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muka sake da muku a shirin mu na hantsi. Cikin shirin mu za ku ji cewa Algeria ta mayar da wasu ɗaruruwan 'yan ƙasar Nijar zuwa ƙasar su. Hawa kuma za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa zai gabatar. Daga nan kuma sai sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke bayyana mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Fadar shugaban Amurka ta White House ta mai da martani cikin fushi ga wani alƙalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba Trump na haramta wasu ƙasashe shiga ƙasar gurmanin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau Laraba. Wannan hukunci mai cike da haɗari da kotun gundumar ta yanke ya daƙile yunkurin da shugaba Trump ke yi na tabbatar da tsaron Amurkawa da kuma ɗaukan matakan tsaro mafiya ƙanƙanta na hana shiga Amurka. Wata sanarwa da fadar ta White House ta ce jim kaɗan bayan da alƙali Derek Watson ya yi watsi da umarnin da gwamnatin Trump ta bayar na hana wasu matafiya daga ƙasashe shida shiga Amurka saboda sun gaza ba da wasu gamsassun bayanai da za su yi daidai da matakan tsaron Amurka. A nata ɓangaren, ma'aikatar shari'ar Amurka ta kwatanta matakin kotun a matsayin kuskure, tana mai cewa za su ɗauka ƙara cikin gaggawa. Dabarun wannan hukuncin kotun ba da umarnin na shugaba Trump ya haramta wa matafiya daga ƙasashen Chadi da Libya da Iran da Somalia da Syria da kuma Yemen shiga Amurka.
Sannan a hankali dakarun Iraki sun kutsa kai cikin arewacin ƙasar ranar Talata, inda suka kwato ikon wasu yankuna haɗe da wasu manyan filayen haƙar mai daga Kurdawa. Lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin Kurdawan na kafa ƙasar su. Kwana guda bayan karɓe ikon Kirkuk, birnin da ke da yawan jama'a miliyan guda, dakarun Bagadaza sun karɓe ikon garuruwan da ke wayansu, wanda hakan ya sa Kurdawan suka ja da baya ba tare da nuna wata shirjiya ba. Filayen haƙar mai a Bai Hassan da Avana su suke samar da gangar mai kusan 250,000 a kowace rana daga cikin 650,000 na gangar mai da yankin Kurdawa mai cin gashin kansa yake fitarwa zuwa ƙasashen waje domin samun kuɗaɗen gudanar da ayyukansa. Kuma wannan galaba da aka samu a kansu babban koma baya ne ga fannin tattalin arzikinsu na neman ɓallewa daga gwamnatin tarayyar Iraki. A watan da ya gabata ne Kurdawan suka gudanar da zaɓen raba gardama domin kafa ƙasar, a zaɓen da hukumomin Bagdad suka ambata a matsayin haramtacce. Amurka ta horar da dakarun Iraki da mayaƙan Kurdawan Peshmerga, inda takan haɗa kai da su domin yaƙar ƙungiyar ISIS. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ya ce Amurka ba ta bi bayan kowa ba yayin da ake kai ruwa ranar tsakanin shugabannin a arewacin Iraki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. A wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba, shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na Burtaniya ya ce bai taɓa ganin barazanar ta'addanci da ƙasar ke fuskanta ta yi muni ba fiye da yanzu a iya shekaru 34 da ya kwashe yana aiki. Abu ne da ya fito ƙarara cewa muna fuskantar barazanar 'yan ta'adda masu tsananin kishin Islama. Wannan barazanar na da fuskoki da dama, tana bayyana a hankali akan wani mizani da ba mu taɓa gani ba, amma kuma mu ma ta irin wannan salo muke mai da martani, in ji shugaban hukumar ta MI5 Andrew Parker. Ya kuma ƙara da cewa sun lura da wani irin bunƙasa da barazanar ta yi a wannan shekara, inda aka kashe mutane 36 a hare-haren daban-daban a biranen London da Manchester. Aƙalla hare-hare 20 muka daƙile cikin shekaru 4 da suka gabata, kuma da an daƙile wasu da dama da irin matakan gaggawa da muke ɗauka tare da 'yan sanda, a cewar Faka. A watan da ya gabata ma, wani ƙaramin bom na haɗin gida ya raunata aƙalla mutane 30. Wannan hari shine na 5 da 'yan ta'adda suka kai a Burtaniya a bana.
Kurarar 'yan gudun hijirar Myanmar ke yi ta ragu a jiya Talata, yayin da hukumomin ƙasar Bangladesh suka fara tantance sabbin 'yan jinsin Rohingya da ke isa ƙasar. lamarin da ya haifar da tsayi ko ya kuma bar mutanen da aka yi kiyasin sun kai 15,000 a wani yanki mai kuliddifi ba tare da ababen bukatar rayuwa ba, in ji wani jami'in Majalisar Dinkin Duniya. Harahara akan yan kabilar Rohingya a arewacin Rakhine ya samu asali ne bayan da aka afka wasu ofishin yan sanda 30 da yan gwagwarmayar kungiyar Arakan Rohingya suka yi a ranar 25 ga watan Agusta. Yan gudun hijirar da aka yi kiyasin sun kai 582 waɗanda kashi 60 yara ne suka isa Bangladesh, a cewar hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Tana mai cewa an samu sabbin masu kurara zuwa kasar a daren Lahadin da ta gabata. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch ta ce wasu sabbin hotunan tauraron ɗan adam da aka fitar sun nuna an ƙona baki ɗaya ko kuma rabin ƙauyuka 288 a jihar Rakhine. An kuma zargi dakarun Myanmar da aikata kisan ƙari, dangi da fyaɗe da kashe kayayyakin jama'a da dasa nakiyoyi a kan hanya domin hana mutane komawa gidajensu.
Cikin kakkausar lafazi, Amurka ta yi allawa dai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida mai suna Daphne Galizia, wacce ke binciken wata badaƙalar cin hanci da rashawa a gwamnatin ƙasar Malta. Wannan hari ragwanci ne wanda ya ɗauki ran haziƙa kuma jarumar 'yar jarida, wacce ta sadaukar da rayuwarta wajen tabbatar da bin doka da oda da kuma bankaɗo cin hanci da rashawa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hayden Watt ta faɗa a jiya Talata. Ta kuma ƙara da cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta amsa gayyatar da Prime Minister ƙasar ya yi mata na neman taimakon Amurka a wannan bincike. Baya ga haka, akwai ƙwararru masu binciken ƙwaƙwaf 'yan ƙasar Holland da suka isa ƙasar ta Malta domin taimakawa. Wani harin bom da aka kai a ranar Litinin ya tarwatsa motar Galizia jim kaɗan bayan da ta bar gidanta. Lamarin da ya sa motar ta kama da wuta ta kuma saki hanya ta faɗa a wani fili.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, 'yan ƙasar Nijar fiye da 200 ne ƙasar Algeria ta mayar ƙasarsu, yayin da hukumomi a jihar Agadez ke neman hanyoyin mayar da kowa garinsu. Ga wakilin Murya Amurka Tamar Abari da ƙarin bayani.
Duk da kiraye-kiraye da hukumomi da ƙungiyoyi na duniya ke yi kan tafiye-tafiye na jama'a zuwa Tabrada, al'amarin dai bai kau ba. Inda yanzu haka ƙasar Algeria ta maido da wasu ɗaruruwan 'yan Nijar a nan garin Agadez. Ga ma bayanin wasu daga cikin su.
Yanzu daga Alger, kana mu uku rakan da zuwa Baladiyoyi take kwafin mu take maido mu. Ya muna mun je mu har ibara mu kawai take zo da mota take sayo mu. Kai mu gidan rufule suka aje.
Samunu, jar mu tasa yanzu daga Alger. Daga cikin lahiya Allah suka kawo mu. Don Allah mu tuna muka tuma go matsala, amma da muka yi kasan mu muke ganin matsala. Alger, to ta suka mutu bar mu kasan mu bakaji. Ce mutum baka so sai fasale shi ko to aka ga mun gana an fice mu hannu bibi lahiya lo
harakan mu jahal kan ta wala ni isama bin ba baki na tamara ni ma ni aka taidan a ci a sha a ta abinci bin yi ba komi kawai zai aka kamo ni taro he ni jar kawai ku koma kasal mu
daga alje muka hoto muna bara kawai suka kamo mu a titi sun kama mu taho gida kawai taro he ni jar kawai sai muka zo muka hawo mota muka taho. Ina da yara guda biyu ne wasu ga ɗaya nan ga ɗaya ƙanana ne.
Ni ɗan jawar tawa ne kuma a cikin Ilila, yanzu daga Alje nake kuma lalle mun fito Alje an kamo mu. Ku sani lalle kare da swata da duwar da mutanen mu suna kankantanci a cikin Alje. Baran nan da kake gani yanzu gari da yaro nan yaro ya hai dubu wanda muke gani ba yara ba islamiya babu. In a dokan mataki a dokin mataki don nan mutane sun sha manager kakaf kashin kaji. Ni ɗan sana'a ne mu ɗan sana'a ne.
Idi Shebu jami'i ne da ke kula da 'yan taburaɗa da aka maido daga ƙasar Algeria a nan jihar Agadez. Babbar damuwarsu ita ce inda za su ajiye waɗannan mutane.
Authorities sun kira mu na department na alert sun ce muna ga mutanen mu nan tahe mutum 246. Don 246 mu dama muna cikin wasawasi tun da lakol ta buɗa da sun zo lakol ne muke kai su. Akwai wuraren da ya kamata mu kai su. Me in mun kanu su za su ce muna ka a'a wanga mutane turo su an kai da ƙarfi ba su iya su ɗauke su da sauransu. To mu tun da an turo su da ƙarfi ko da ƙarfi ko ma tahiyarsu ne 'yan Nijar ne kaman mu. In sun ka zo dole mu sa hannu biyu mu karɓe su. Da suka zo ba mu ida a azaba ba, ba mu ida kakkafa tantuna nan ba, tun da tanti takwas ne muke. Mai da suka zo nan jisu mun yi tanti biyu muka ce to ba mu bari mata da ƙananan yara su zo su shiga su zama a ba su ruwa su sha, don ka yanzu kananan ma yara kanana da mata suna cikin tantuna, an ba su ruwa. Abunda muke jira yanzu a kawo musu abunda za su ci take yanke, shi ma ana kawo.
Shebi Idin ya ci gaba da cewa ba za su tsaya a nan ba, za a kula da lafiyar mutanen da samar musu da kayayyakin da za su yi amfani da su.
Akwai nan suma akwai wanda likitoci za su kafa ruhunsu, akwai wanda za su kafa ruhunsu kuma wanda za su rika bada wannan so da tabarmi da sabulu da zane duka za su ba. Wannan migrant sitarna nan ta zubda ruwa cikin tanki wannan da soyukan su, kowane ya dauka yana wankin kayan shi yana wanka.
Tamara Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamara Abari, idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A shakata da wannan.
Duk da kiraye da hukumomi da kungiyoyi.
Madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:13 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman kwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a, kamar yadda jama'ar da kuma kungiyoyi suke zargi, shine sukan tara Fulani makiyaya su tafi da su, su kulle su nemi da sai ƴan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su. A wani lokaci har zuwa ruga suke bin su, su kamo su, su kulla musu wani laifin kowane iri ne, duk don dai su samu su kunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli, kuɗi mai tsoka. Har ma wani suna ƴan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na Fulani makiyaya, wato arrest for bail a Turanci, wato a Hausance kuma kamu don kuɗin beli. A wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne, kamar wasu Fulani makiyaya da za mu faro labarinsu a yau, waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan 20 a cewar ɗayansu. Wani babbansu ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har 7 domin kawai su kwato ƴan uwansu. A wasu lokutan ba jami'an tsaro kadai ba, har ma da lauyoyin da suke dauka ake hada baki a cuce su. Wannan lamari da za mu yi magana kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akwanya da ke jihar Kogi. Wai an same su da adda, aka nemi kuɗin beli 200,000 da suka bayar aka ce su sake kawo wani kudin 800,000 ya zama miliyan 1 kenan. Daga nan abin ya ci gaba. To a lokacin da suka fara yin tawaye sai aka ce ana tuhumar ƴan uwan nasu da laifin hannu akai wani harin da aka yi a can jihar Enugu aka yi gaba da su har zuwa yau. Bari na kyale ɗaya daga cikin ƴan uwan waɗannan fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru.
Assalamu alaikum. Na farko suna na Yusuf Bature. Ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna.
To ku zaki mana bayani yaya aka kama waɗannan ƴan uwan naka?
To mu dai abin da muka so ne an zo an kama su a masallaci, an ce an kama su da adda da wuka.
Farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma a ina ne, wani masallaci ne, a wani gari ne aka kama?
Masallaci a Akwanya, a Kogi State, Odon local government. So da aka kama su kuma aka kawo su idda, sai aka ce mana ai an kama su da wuka da adda, amma an nemi mu kawo 200,000 mu yi belin su.
Dukan ku dai ko Fulani ne aka kama masu kiwon shanu ko?
To shikenan, sai muka dauki kudi muka ba wani aka da ya kawo mu wani Allah kira shi Barista Ali. Sai muka shigo ya je ya same su, yi kokari ya karba mutanen nan. To daga baya sai aka ce mu ai sai fa mu kawo 800,000. Sai muka ce to 800,000 nan na menene, wani laifi suka yi?
Wato su waɗanda suka kama su ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane?
Su wanda suka kama su ɗin su suke neman mu ba su 800,000 su sake mana ɗanguwa. Hai muka ce to lalle mu ba za mu iya mu ba da 800,000 a kan me? To sai suka dawo kuma aka zo aka tafi da su Abuja. Babu abin da muke jiwa, suke cewa akwai wata faɗa wanda aka yi a Nimbo. An kama wani yaro ya yi satin saniya, kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunansu. Sai muka ce to tunda su yaro ya kira sunansu, me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari, me yasa ba a gabatar da su gaban kotu? An je an ajiye su a prison har yanzu, maganar da nake yi maka nan, wata 8 ba a yi komai ba. Kuma da taimakon ɗan sanda muka zo muka yi binkice gabaki da ba mu ga gurin da aka kai su a kotu ba.
Wato ma'ana shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su, waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su?
Su mutanen da suke aiki a Officer SAS su suka zo suka kama su. Muka zo muka ɗauki wani lauya ana kira shi Sahabi, suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi. Muka yi daga baya dai lauyan zai ya ɓoye in muka kira shi baya ɗagawa. To shi ne abun ya ba mu, akwai wani ɗan sanda shi ma haka ɗin dai suka dunga ci mamu kuɗi. Maganar da nake gaya maka nan, banda kuɗin da muke ɗauka muke ba su, mun kashe sama da 9,000,000.
A kan me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗen?
Mutanen da muka ɗauka da ɗan sandan da suka kama su, har su ce gobe mu dawo, jibi mu dawo, haka ɗin dai suka dunga ci mamu kuɗi.
To ai kuma ya nuna ya za ku, wato ma'ana kukan ba da kuɗin ne da tunanin wataƙila in kuka ba da na goro za a sako ƴan uwan naku?
To suke ce mu kawo na goro. Su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro, za su samu wannan. Haka ɗin dai kawai suka dunga ci mana dukiya, ba mu gane komai ba. To ni abin da ina tambaya, in ɗan sanda ya kama mutum ya gama binkicensa, to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a? In suna da laifi ma a hukunta su, in ba su da laifi a sake su. Ta ya za a yi ɗan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a prison ya ajiye shi ba maganan kotu, ba maganan komai? Kaga wannan ai zalunci ne.
Ga kuna a Abuja shin kun san a ina ne su ƴan uwan naku suke aje?
Yanzu maganar da nake maka nan suna a prison, kuje prison.
Shin tun da aka kama su tsawon wata 8 ɗin nan kun samu ganin su ko magana da su?
Na same su a prison, na yi magana da su.
Ma'ana wani hali suke ciki?
To ai mutum da yake a gurin nan in dai ka gan shi kawai bai mutu ba shikenan, ka gode ma Allah.
Ko da yake ina ma tambaya, ina so ka gaya mana waɗannan ƴan uwan naku da waye da waye, menene sunayensu?
Babban shi ne yayana, shi ne Alhaji Sule, shi kuma ƙaramin yaron, kuma yaronmu ne ana kira shi Haruna.
Wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani, waɗannan ƴan uwan naku me ɗabi'unsu, tsakani da Allah kai me ka sani game da su?
To ni ina tabbatar maka, wannan yayana Sule ko zagin mutum ba taɓa yi ba, kuma duk gidanmu ba wanda bai san halin shi ba. Duk mutanen da muke zama da su kowa ya san halin shi, ba mutum mai neman fitina ba ne. To mutanen nan mu ba mu san komai ba, kiwon shanu muke yi, kuma ba ruwanmu da wani abun nan. An zo an ɗauke su dai ana yi siyasa da rayuwarsu.
wace shida za ka bayar cewa ya kuke kuma mika waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da suka yi ta karɓan kuɗaɗe a wajenku?
Ito, kasan mu Fulani tun da ba mu yi karanta ba. Mutum in muka ɗauki mutum muka sa shi a gaba, zai ke mu lalle-lalle ku kawo kaza, za a je mutane za a fito da su. To, kai Fulani ba kai makaranta ba, in ka samu wanda ya ce maka zai fito da ɗan uwanka, to, ai kaga za ka bi sawunci. Sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali, suna ci mana dukiya, da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yawa mun kira su a waya ba su daga.
Wato, kuɗin kuke zuwa misali dama kuna da kuɗi a jini ko sai kun sai da shanu?
Sai mun sai da shanunmu. In ba muka sai da shanunmu, ai ba mu da wani sana'a in ba saniya ba.
Amma na ga ga wasu kamar takardun cike kuɗi na banki, shin ya nuna akwai cikin kuɗaɗen ma wanda kuka tura ta banki kin?
To, takardun nan da kake ganin nan, duk mutane wanda muka yi muka sa a gaba, wanda muka ba su kuɗin nan, da suka canye kuɗin sai suka gudu, suka bar mu kawai a duhu. To, da Allah ya taimake mu, Allah ya kawo mu bayin Allah, wanda yake tsoron Allah ya je binkishin maganar nan gabaki da maganar nan, ba gurin da aka kai su, a kai su kotu an ki, an je an aje su kawai a prison. To, abin da nake tambaya, wani doka ne ya ba police ya ajiye mutum har wata takwas bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba?
Ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an yan sanda su ne?
To, mu abin da muke so in dai suna she ai dan uwan mu su yi laifi, su gabatar da su a gaban shari'a. In suna da laifin za a gani, in kuma ba su da laifi duniya za ta gani.
Yanzu na ji kamar kuna tattauna cewa kuna tunanin yanzu dai za ku ɗauki sahihin lauya ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba?
Eh, haka ne. In Allah yarda, akwai lawan da muka ɗauka yanzu, muna so ya ɗauko maganan nan, kuma a binkishe maganan nan sosai, a gane gaskiya, a gurfanar da su a gaban shari'a. Mutanen nan in suna da laifi za a gane, in ba su da laifi za a gane. Kuma kaga ajiyanan da aka yi wata takwas, kaga wannan aikin mutunci ne aka yi musu. Ba su da laifi, an zo an kama su an tsare su, ba su yi wani laifi, ba su yi komai ba. Amma kira da nake yi, ina roƙon gwamnati, Janar Muhammadu Buhari, tun da ya ce gwamnati na adalci ne, a yi bincike tsakani da Allah. Mu ba mu so zalunci. Ko ɗan uwanmu ne ya yi laifi, to ba wanda ya fi doka a Najeriya. Amma a ɗauki mutum wanda bai yi laifi ba, a je a dunga yi mishi wulaƙanci, a ci mishi dukiya, don ana gani mu Fulani ba mu je makaranta. Kaga abun bai kamata haka ba.
Mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka dasa aya. A kasance lafiya.
A gaida Ibrahim, yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Mutation ta kasar Jamhuriyar Kamaru. Ana tarawato mana cewar gwamnatin kasar Kamaru ta umarci manyan masu fada a jiya bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar guda biyu da su yi kokari na haɗa kan al'umman wannan bangaren domin maido da zaman lafiya a jihar Bamina da jihar Boya. Sai kuma jaridar Lojuyu an ita ma ta labarta mana cewar a Tanganama Bara ya rubuta wa shugaban kasar Kamaru wata wadaddaya wasiƙa, inda ya ce ya cancanta shugaban kasar ya kokari na sako manyan gwamnatin da ya kame su a gidan yarin kasar, anda yanzu haka waɗansu kwai sama da shekaru 20 suna jiran shari'a. Sai kuma jaridan Emergence anda ita ma ta hango mana cewar a halin yanzu dai ƙarshen mulkin shugaba Biya ne kawo kai, kuma yana neman ya jefa kasar a cikin halin ni'asu bayan ya kwai shekaru 35 akan karagar mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai jaridan Cameroon Tribune anda ita ma tace Prime Minister kasar Filimon Yang yanzu haka yana birnin Baminda, anda yake neman tattaunawa da jagororin 'yan kasuwa da kuma malaman makarantu har ma da shugabannin kungiyoyin sufuri. Kasancewar irin yanda bangaren yake fama da tashin hankali yau watanni 10 kenan, jaridan Informatin kuma tace ministan kwadago na kasar Jamhuriyar Kamaru Garegwa Ona ya gargadi kungiyoyin ma'aikatan gwamnatin kasar da su yi kokari na gujewa yajin aikin da yake jin ana rede-rede yi a kasar yace wata kungiya ta fito da su fiskanci fishin sa sai kuma jaridan FVA anda ita ma ta bankado mana cewar masu neman raba kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu suna neman hadewa da jami'o'in adawan kasar domin suna neman su hambar da gwamnatin shugaba biya jaridan Le Message kuma ta shedawa yan kasar jamhuriyar Kamaru cewar shugaban kasar Kamaru tunda ya fita tare da gudanar na majalisar dinkin duniya a kasar Amurka har yanzu bai koma kasar Kamaru ba yana can kwance a birnin Geneva a kasar Swiss zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info anda ita ma ta sheda mana cewar daya daga cikin manyan kusoshin a waran ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru Felice Bala ya sheda wa manema labarai cewar ba za su yadda da tawon da gwamnatin kasar ta turo musu ba domin a sasanta rikicin da yake gudana a wannan bangaren Muhammad Awal Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Awal yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana
akwai wani da shi Dauda Sabo uwa ta zana komai za ka yi ne da Dauda su gode ba komai za ka su abin da suke so shi ne azu a tsara fasalin kasa Division of Petrol da albarkacin da ke can wayoyin sun mallake shi sai ka kawai wannan dai ai ne a matsayin wani abu wanda za a je a rakwata amma ba abin da za ka yi madan Niger Delta ya ai mai da hankali
Assalamu alaikum sashin sunan mura Amurka magana Aminu ne albarka sato magana da Abuja ayo ina son yin amfani da wannan damar yin ta ajiya ta ga sharan malamin nan da Allah ya wa mu mai rayuwa ita ita alifan ta ne ina roƙon Allah ya kanta ya ce mata rahama ya sa ta huta ya ba iyalanta jimirin juri wannan rai kuma malamin nan Allah ya ba su
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Musayi na garin Garbace da karmar kuma tabbali da tarabata da Najeriya hakika shugaban Muhammadu Buhari gwamnatin sata da kudirin aliyar wadata Najeriya da kuma kawo wa Najeriya abubuwan ci gaba da sa talakawan Najeriya su ji daɗi amma akwai waɗansu daga cikin gwamnati ko kuma 'yan Najeriya waɗanda ba sa son ganin wannan gwamnati ta yi wa talakawa wannan ayyuka domin su ji daɗi domin a mugu a ce wannan gwamnati tana murzula wa talakawa
mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bojinga daga Sokoton Najeriya ta shehu mai da kasar Rizama da Allah biyo ya Hausa ya sanmin da sakona ga ilahirin 'yan Najeriya musulmi da Kirista dangane da ranar talauci ta duniya da muka shigo a jiya wannan lokaci ba lokaci na mai dadi ga al'ummar Najeriya ba babu shakka idan an ka dibi irin dindin dukiyoyin da gwamnonin arewa ka ansa a iskun mutanen arewa zamni kamar almajirai wannan bai dace ba kuma daga ciki ana dubin gwamnoni za su yi adalci cikin wargajin jam'iyya sai gashi suna na gaban su game da harkokin kuɗi da fatan ku ji tsoron Allah ku tana da kaburukan ku da ranar hisabi ku yi adalci ga wanda kuka shugabanta
to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Fadar shugaban Amurka ta White House ta mai da martani cikin fushi ga wani alƙalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba Trump na haramtawa wasu ƙasashe shiga ƙasar umarnin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau Laraba Sana hankali da karin Iraki sun kutsa kai cikin arewacin kasar a ranar Talata inda suka kwato ikon wasu yankuna hada da wasu manyan filayen hakar mai daga Kurdawa lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin Kurdawan na kafa kasar su ta kansu A wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na Burtaniya ya ce bai taba ganin barazanar ta'addanci da kasar ke fuskanta ta yi muni ba fiye da yanzu a iya shekaru 34 da ya kwashe yana aiki
To madalla masu sauraron mu anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da yake na gabatarwa sai kuma salaman Abu wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyar Matayo Malama Zainab Abdulrahman ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum